Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 9 ga watan Yuli 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad Hafiz da kanun labarai.
Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce Allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala dake kudancin kasar India sun ba da sanarwar fadakar da al'umma a duk fadin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar Zika. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus.
Sanin labarin kenan a cikin rahotanninmu kuma shawarar da gwamnan jihar Taraba Mr. Darius Dixon Ishaku ta tsawaita aikin hidimar ƙasa na matasa tana ci gaba da ɗaukar hankali.
Ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar Taraba kuma shawara ce mai matuƙar muhimmanci ne ya kamata a duba. Mun dade muna cewa matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki ne a rungume su a zuba su a cikin harkar aikin tsaro.
Ta ɗaya gefen kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi musamman tsakanin matasa tana ci gaba da zama babbar ƙalubale a Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga dukkan labaran duniya. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce Allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukjan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. Tashar talabijin ta Ekator ta ambato wani babban jami'in kashe gobara da ba a tantance ko wane ba yana cewa akalla mutane 49 sun mutu. Ya ce masu aikin ceto na can na kokarin gano gawarwaki daga kamfanin da ya kone wanda aka kulle shi daga ciki lokacin da gobarar ta barke kuma yanzu haka an gano gawarwaki 17. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala dake kudancin kasar India sun ba da sanarwar fadakar da al'umma a duk fadin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Thiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa wanda hakan kan haifar da sauyin yanayin rayuwa kamar cutar kwakwalwa da ke maida yaro ya zama kamar gaula-gaula. Ministan ta kara da cewa an aika da samfurin mutum 13 da ake zaton sun harbu saboda ci gaba da bincike a ɗakin gwaje-gwaje a Pune. Cutar Zika galibi tana yaduwa ta hanyar cizon sauro amma kuma ana iya yada ta hanyar jima'i a cewar hukumar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50 cikin 100 na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara. Sannan ya sanya burin yi wa kashi 70 cikin 100 na yawan al'umar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. Yin allurar rigakafin COVID-19 wani muhimmin mataki ne mai muhimmanci don shawo kan cutar da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki, in ji ma'aikatar kiwon lafiya a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dillancin labarai na AFP. Kasar mai mutum miliyan 100 ta samu ƙasa da mutum 300,000 da suka harbu da cutar COVID-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa ya zuwa watan Afrilu. Ya zuwa yau Juma'a, kasar Vietnam ta tabbatar da mutum 24,810 da suka kamu da 104 da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins.
Labarin duniyan kenan aka saurara kashi na farko. An jima kadan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu dubi taskar rahotannin mu. Gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya bada shawara a maida shirin hidimar kasa da matasa ke yi bayan kammala karatu zuwa shekaru biyu domin samun horo musamman wajen harkokin tsaro da iya sarrafa bindiga batun da ya janyo tsokaci daban-daban ga wakilin mu Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton
shi dai gwamnan jihar Taraban Architect Darius Ishaku wanda ke magana kan tabarbarewar tsaro a Najeriya ya nemi a maida aikin bautar kasa zuwa shekaru biyu daga shekara daya wanda zai kunshi samar da horo irin na aikin soji ga dukkan waɗanda ke wa kasa hidima kamar da yadda abin yake a kasashe irin su Isra'ila da Lebanon yace yayin da gwamnatin tarayya ta gaza kare mutane to babu wani zabi illa ta bar mutanen su kare kansu to sai dai kuma tuni wannan batu ya janyo tafka muhawara tsakanin masana tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getso da kanyi shari kan sha'anin tsaro na ganin gwamna Ishaku yayi daidai
ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnatin jihar Taraba kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba mun dade muna cewa matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki ne a rungume su a zuba su a cikin harkar aikin tsaro to tun daga wannan dama wanda gwamnati ke kashe kuɗaɗe wanda babbar manufar da suka kafa wannan aiki na bautar kasa ta zama wani abu mai kama da labari saboda ya kamata a fito da manufa da za ta yi amfani wanda wannan shawara ta shi babbar shawara ce kuma ina ganin idan an yi amfani da ita gaskiya da safarinta ta da inda da gani ilimi na harkar tsaro ina da tabbacin cewa wannan zai taimaka matuƙa gaya saboda haka ya kamata hukumomi su duba
to sai dai kuma Dr. Kabiru Adamu mai bincike a sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadi da Sahel na ganin ko kadan wannan ba daidai bane
wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa inda haka ne da ƙasar Amerika ba za ta dinga samun matsalolin tsaro da take da shi ba a baya-bayan nan wannan buki da ta yi ta samun kwadewar ta har Chicago kawai mutanen da suka rasu suna da yawa a wani alƙaluma an ce mutum 40 a wani alƙaluma ma an ce sun fi haka nan to kaga kasancewa makamai na hannun mutane bai magance matsalar tsaro abinda ke magance matsalar tsaro shine karfin gwamnati da madafanta na iko wato dukkan bangarori na gwamnati yanzu suna da karfi kuma ana kwatanta adalci ana kuma tabbatar da cewa kowane dan kasa yana more ma arzikin da kasa take da shi duk lokacin da mai laifi yayi laifi wayannan madafu da iko za su iya kama shi su kuma tabbatar da cewa an hukunta da shi ta yanayi wanda zai duk wani wanda yake nazartan lamura zai ga cewa an yi mai adalci to wannan shine kadai wannan yunkuri da wayan suke yi cewa tabbatar da an baima ƴan kasa dama na mallakan makamai ba zai haifar ma kasa alheri
wannan batu dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara domin cancanta ko rashin cancantar soke wannan shiri na hidimar kasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da cigaban labaran duniya.
Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun yancin kai yau Juma'a. Sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a kasar. Yakin basasa ya durƙusa da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa. A tsakiyar daren ranar 9 ga watan Yulin 2011, shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar kasar a duniya, kuma mutanen Sudan ta Kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara 10 na neman ƙasa daga Sudan, amma dokin ya kasance na ɗan ƙaramin lokaci. Bayan shekaru biyu, Sudan ta Kudu ta kasance cikin yaƙi, aka manta da aikin gina ƙasa yayin da waɗanda suka ƴantar da ita suka wargaza ƙasar. Wanda suka yi fatali da babban ci gaba da ake fata na samun zaman lafiya da ci gaba a nan gaba. Kusan mutum 400 ne suka mutu kafin ayyana tsagaita wuta a 2018. Amma kasar ta yi faɗi tashi don haɗewa kuma ya fi rauni fiye da kowane lokaci da fuskantar yunwa da rashin tsaro na siyasa da lalacewar tattalin arziki da kuma bala'o'i na ƙasa. Jami'ai a kasar Haiti sun faɗa daren jiya Alhamis cewa fiye da mutane 12 ne ke tsare dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moïse. Mahukuntan kasar Haiti sun bayyana wata tawagar sojojin haya su 28 dauke da muggan makamai waɗanda suka hada da 'yan kasar Colombia 26 da Amurkawa 'yan asalin kasar Haiti 2 waɗanda ke da hannu a kisan Moïse. Mai shekaru 53 a gidansa na kashin kansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Port Au Prince kafin hudowar rana a ranar Laraba.
An gaida Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Matsalar shan miyagun kwayoyi musamman tsakanin matasa na ci gaba da zama babbar kalubale a Najeriya, inda da dama suke dora alhakin kan rashin aikin yi. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta aiko mana.
A Najeriya fiye da mutane miliyan 14,300 ne suka yi ta'ammali da kwayoyi masu jirkita hankali a shekarar bara. Rahoto da bangaren kwayoyi da laifuka na Majalisar Dinkin Duniya ta wallafa yayi hasashen cewa shekara ta 2030 'yan Najeriya miliyan 20 ne za su zama 'yan kwaya. Binciken da hukumar kididdiga ta Najeriya ta gudanar a shekara ta 2019 kan matasa 'yan shekara 25 zuwa 39 ta gano cewa matasan sun fi ta'ammali ne da tabar wiwi, tramadol, solution da kuma cocaine. Banda shafar lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa da kwayoyin ke haddasawa masu shan su, ta'ammali da kwayoyin na shafar tattalin arzikin kasa. Gani yadda masu shan irin waɗannan kwayoyi ke ƙara yawa, suke kuma zaman banza da sace-sace, ta'addanci da karuwanci, sun kuma hana al'umma sakewa a unguwanni, ya sanya kungiyoyi da ba na gwamnati ba suka fara yunkurowa don magance matsalar. Cibiyar Hedges of Mercy da ke nan Jos, fadar jihar Plateau, tana taimakawa waɗanda rayuwarsu ta dogara ga shaye-shayen kwayoyi ta yadda har suka rabu da sha su kuma ci gaba da rayuwarsu ba tare da shan kwayoyin ba. Wannan matashi mai suna Richard Danjuma ya shaida mun cewa a baya ya yi ta'ammali da nau'ikan kwayoyi daban-daban, amma a yanzu dai ya samu lafiya.
Na shan wiwi, na shan giya da kwaya. Wani lokaci ba za mu yi shaye-shayen mu samu zuciya mu je mu aikata abin da muna so mu je mu aikata.
Me yasa ka yi tunanin cewa ka zo nan wuri?
Gaskiya na zauna na tunani na gan cewa kai bana jin daɗin rayuwar da nake ciki, na gaji da rayuwar da nake ciki, ya ishe ni.
Ka zo nan wurin me suka fara yi maka har ka dawo cikin hayyacinka?
Koyarwa ne kawai suke mana, za mu yi za su mana koyarwa da wasu subject da suke kira celebrity recovery.
Shi ma wannan mai suna Dauda ya ce ya kammala makaranta ya samu digiri har ma ya samu aiki, amma shaye-shaye ya hana shi nutsuwa.
Na sha su kodin da su tramor different types
a lokacin da kake wannan shaye-shaye ya yi rayuwanka yake
ba kyau? Na zan tashi ba zan yi komai ba, in je in shaye-shaye in dawo in zo na gida.
Su ma mata ba a bar su a baya ba wajen ta'ammali da kwayoyi wanda ke lalata rayuwarsu. Ta Komeska Ibrahim ta ce shaye-shaye ya raba ta da iyayenta da aiki da take yi da gwamnatin tarayya.
Da ina shan cocaine, crack cocaine, giya da kuma wiwi da wataran kuma zan je in sha irin local burkutun nan da sauransu irin
burkutu kike sha?
Komai dai da dai zai iya sa ni in zama in very intoxicated zan sha.
Amma me yake sa kike sha?
Da kafin fara sha ina da wani saurayi ne sai ya rabu da ni, sai na shiga tunani. Na shiga tunani bayan da zan yi sai na haɗu da wata ƙawata, kullum sai ta ce min zo mu fita yawo. Sai wata rana na yadda sai muka ji na fara shan giya da su irin sigari sai na je na yi.
Duk wannan lokaci kina zama a ina ne?
A cikin dajin.
Dajin ina?
Akwai jungle haka, wuri dai haka ne. Za ki ga sun gina gida da ɗan leda-leda. So sai in ka zo kana sha kana kawo musu kuɗi kowane lokaci sai su baka wani gefe ɗaya.
Kuna da kungiya ma?
Yes, akwai shugabannin masu sayarwa ɗin suna in suka ga yayi chopper kana kawo kuɗi za su baka wani ɗaki kana kawo musu ko me da don mind me za ka je ka yi ko za ka yi sata ne? Dole ka je ka karanci. So sai na ce kai ka ga irin rayuwar da na shiga daga nan. una samu partner ya
amijin aure
ya aure in zona kuma at least in samu wani abin yi
cibiyar Hedges of Mercy ta kan taimaka wa masu shaye shaye ne da koyarwa har sai sun fahimci illar dabi'un nasu marasa kyau Mr. Mark Phillips Elisha shine shugaban cibiyar Hedges of Mercy.
Ki ban ba kowa magani. Sukan samu relapse irin in mutum ya dade ya sha kwaya ya bari yau zai samu jikin shi na rawa ko kuma zai fa. Sannan muna koyar musu sana'a, muna kuma ba su magani abinci muke amfani da shi.
Idan sun tashi daga nan, kuna bin su ne ko kuma yaya kuke yi har ku tabbatar cewa wato yaran nan ba su saki koma wurin da suka fito da su daga gurin ba.
Muna da abin da ke cewa da Turanci post recovery program. Wato program inda za a yi idan mutum ya kare musamman yan mata irin cikin matsalar mu shine yan mata ina za su koma
masana na bayyana cewa nuna kauna wa waɗanda suka samu kansu cikin ayyukan shaye-shaye da neman hanyoyin raba su da ɗabi'ar ba tare da tursasawa ba zai taimaka yayin da hukumomi ya kamata su dukufa wajen yaki da fatocin kwayoyin don tsamin Najeriya daga nawayar masu ta'ammali da kwayoyi Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab, bari mu rufe taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Niger, inda hukumar kula da sha'anin wayar sadarwa da aika sakonni ARCEP ta fitar da rahotanta na shekarar 2020, inda ta gano cewa wayar tafi da gidanka da yanar gizo-gizo na ci gaba da ƙara samun karbuwa a wajen jama'ar ƙasar. Saboda haka ta shawarci gwamnatin Niger da kamfanonin wayar sadarwa su dauki matakan samar da na'urorin zamani domin inganta layin waya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Binciken da hukumar ARCEP ta ce ta gudanar dangane da yadda harkokin wayar sadarwa suka gudana a shekarar 2020 a nan Nijar ya yi nuni da cewa mutane sun fara janye jikinsu daga amfani da wayar kan teburi wato telephone fix ko kuma landline lamarin da ke kara wayar tafi da gidanka farin jini. Madam Betty Aishatu Umani zace shugabar wannan hukuma
talho na hannu da yake shi yanzu abun da kowa yake rike da shi ne da hannu a saukake duk inda ka tafi dai in akwai layi kana aiki da shi an samu ci gaba na salula da yawa cikin hannun mutane kaman an samu 53.64 bisan 100 internet kuma Niger a shekaru 2020 shi ma ya samu ci gaba ya kara da maki 6 hakan ga dai kenan abin alfarina
nan ya baiwa kamfanonin wayar sadarwa damar samun kudaden shiga fiye da shekarar da ta gabata
kudin da sun ka kimana shekarar ga ta bana ya kai miliyar 232 da yan saman su dai sun bunkasa da kashi 6 hakan ga duka abinda dai gaba dayan su sun ka zuba cikin kasa na cewa za su gyara layi shine miliyar 80 da miliyan 5 haka da yan saman su ina jan hankalin su su kara marizo karhi mun ce mu gwamnati insha Allahu kamar shekara ta 2021 da muke ciki za mu yi aiki wanda zai sa mu iske garuruwan da ba a samun layi ko guda kenan wannan layi in ba a samun shi ya daidaita na da gwamnati ya sa hannun shi na cewa aka sai universal kudin da ake biyan nan a sa su a tahi inda ba a samu a kai musu layi in ma mutum guda na a can yana da incin shi akan dan Niger a kai mishi layi
a fannin aika sakonni hukumar ARCEP ta ce ta gano rashin mutunta ka'ida inda wasu kamfanonin suhuri ke hada-hadar sakonni ba tare da samun izinin hukuma ba
sai ina kira da wanga mi kuro naku don Allah don Annabi tasuyo da rikasa tunda kasa ta riga ta kafa dokarta su rike ta su zo su doki takardar su ta izinin su yi aiki don radda wa an ka kama su rannan abin bai kyau
a shekarar nan ta 2021 ne ya kamata a so mazartar da farashin sadarwa na bai daya a ilahirin kasashen ECOWAS da IOMOA da G5 Sahel da nufin sassautawa halin matafiya hukumar ARCEP ta ce wannan yarjejeniya na nan daram
kamar dan Niger in yace Burkina ko yace Mali kiran da zashi sai zaman tuwa kana kamar kiran shi na cikin Niger kuma haka zalika kasashen sai da yawo su 15 su ma haka ne in ka tafi Nigeria in ka tafi Senegal in ka tafi Ghana ya zaman to kamar ka kirai a cikin Niger ne don ku wannan gwamnati ya dauki wannan nauyi kuma insha Allahu a shekarun gana 2021 za a tabbatar da wannan
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba duniyar Amurka, Mahmud Gareka.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan janyewa da dakarun Amurka suka yi daga sansanin Bagram a Afghanistan bayan kwashe kusan shekara 20 a kasar suna fafatawa da mayakan Taliban. Yau mutun da zamu tattauna akan kenan, sunana Mahmud Lalo. Madallah. To makon da ya gabata ne dakarun Amurka suka janye daga filin tashin jirage na Bagram wanda ya kasance babban matsuguni ko sansani ga dakarun kasar. Ko da yake hakan ba yana nufin an kammala kwashe sojojin Amurka a kasar ba kenan. Kusan shekara 20 dakarun Amurka su kwashe suna kokarin kawar da mayakan Taliban daga mulki da kuma kokarin kifar da ƴan ta'addan kungiyar Al-Qaeda. Janyewar Amurka a wannan sansani na daga cikin matakai na ƙarshe da ƙasar ke ɗauka na ficewa daga Afghanistan din. Ya kuma kawo ƙarshen raɗin da ake ta yi cewa sojojin Amurka za su kammala ficewa a ranar 4 ga watan Yuli da Amurka ke bikin samun ƴancin kai.
No, we're on track exactly as to where we expected to be. But we just I wanted to make sure.
Shugaba Biden ke yake cewa a'a, muna da kan hanyar inda muke burin kaiwa. Ina so na tabbatar da cewa muna da sukunin da zamu iya kammala komai nan da zuwa watan Satumba. A makon da ya gabata, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta nuna cewa nan da wasu makonni ake fatan za a janye dakarun, kamar yadda sakataren yaɗa labaran ta John Kirby ya ce.
The president made it clear that he wanted the drawdown complete by early September. We believe we're
Shugaban ya bayyana cewa yana so a kammala komai nan da farkon watan Satumba. Muna masu amana cewa za mu iya samun biyan bukata nan da ƙarshen watan Agusta, duba da yadda muka janye daga Bagram. Yanzu hankalinmu ya koma kan cikin Kabul da kewaye. To yanzu tunda Amurka ta kwashe makaman da take amfani da su a yakin sama Afghanistan, hakan na nufin za ta dogara da wani sansanin jirage da ke da nisan sama da kilomita 1000 kenan idan tana son ta ci gaba da yaki da mayakan IS da Al-Qaeda. A cewar Frank McKenzie, babban kwamandan tsakiya na dakarun Amurka, yayin wata hira da ya yi VOA a kwanan nan. Ya ce za su zo ne daga wuri mai nisa. Akwai dogon tafiya idan za a yi jigilar dakarun da jirage zuwa cikin Afghanistan daga ɗaya yankin duniya. Amma rashin Bagram zai ƙara sa abubuwa su zama da matuƙar wuya, amma dai ba abu ne da ba zai yiwu ba. Bradley Bowman ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a gidauniyar tsaron tsarin demokuraɗiyya, wanda ya taɓa tuka jirgi mai saukar ungulu a Afghanistan. Ya ce ba za mu iya hangen abin da ke faruwa da kyau ba, sannan za a samu rauni wajen yakar maƙiya. Abin da zai faru kenan sanadiyar wannan mataki da aka ɗauka a siyasance na janyewa daga ƙasar ta Afghanistan. Wata mujallar da gidauniyar ta FGD ke wallafawa ta nuna cewa tun bayan da dakarun Amurka suka fara janyewa a ranar 1 ga watan Mayu, kungiyar ta Taliban ta ƙara faɗaɗa mamayarta daga gunduma 77 zuwa 157. Sai dai Janar Joseph Bottle mai ritaya, wanda tsohon kwamanda ne a dakarun Amurka, ya ce har yanzu za a iya kaiwa ga gaci.
I don't think we're in a situation where this is an immediate collapse type of scenario. But the Afghan forces are going.
Ya ce ban yi tsammanin an kai ga shalin da za a ce al'amura sun ruguje ba, amma dai dakarun Afghanistan za su buƙaci a taimaka musu daga nisa. To goyon bayan dai da Amurkawa ke nuna wa yakin na Afghanistan ya ragu matuƙa a 'yan shekarun baya-bayan nan, abin da ya kai ga shugabannin siyasa suka fara neman maslaha, inda suka yi alkawarin ci gaba da tallafawa daga nesa. sai da lokaci ne kadai zai iya bayyana ko hakan zai iya hana mayakan na Taliban ci gaba da kai harharar su. Masauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Kalabab da Julie Lewis Gresham da ta da shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Kafin labarai a takaice, bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka turo mana ta email. Sakonmu na farko ya ce, Assalamu alaikum VOA. Ciwo bashin da 'yan majalisar Najeriya suka rattaba hannu a kai, mu talaka ba ma goyon bayan hakan, domin babu abin da za su yi mana da kudaden. Daga Rilwano Ibrahim Muba, London. Sai ra'ayin Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, Salam VOA Hausa, na Allah ku bani dama in jajanta wa daukacin al'umman garin Jajimaji da ke karamar hukumar Karasuwa a bisa wata iska mai karfi da suka fuskanta a ranar Litinin da ta gabata, wanda ta yi sanadiyar balle musu rufin dakunan gidajensu da na shaguna su bila adadin, da fatar Allah ya mayar musu da mafificin alheri. Sako na gaba daga Salisu Isa Fana, karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya, da Malam Ango malamin makaranta Yawuri, da Salisu Jimeta Fana suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. To, tsohon shugaban kasar Afrika ta Kudu Jacob Zuma, muna taya ka jimamin zaman gidan yari da za ka yi a halin yanzu, da fatar Allah ya baka ikon kara zaman yari lafiya kuma ya kare ka daga dukkan sharrin da ke ciki. Sai wasiƙa ta ƙarshe ta ce, gwamnatoci da hukumomin tsaro, a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama sosai wajen samar ma da jama'a ingantaccen tsaro, duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a sassan ƙasashenmu daban-daban. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Kafin mu karkare, ga Hafiz ya sake shigowa don bitan labarai amma a takaice.
Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce Allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobarar ta fara ne a daren jiya Alhamis a kamfanin Hashim Food and Beverage mai hawa 5 a Rukyan kusa da Dhaka. Ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar. A yau Juma'a, jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwa faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar, bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da ƙwayar cutar Zika. An kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da ƙwayar cutar da sauro ke yadawa, kuma ana ci gaba da jinyarta a asibitin garin Tiruvananthapuram. Mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar, kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa. Yau Juma'a, kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaki da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya bada sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi 50 cikin 100 na yawan mutane da ke da shekara 18 da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara, sannan ya sanya burin yi wa kashi 70 cikin 100 na yawan al'umar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa.
Masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babangida, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.